da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangona FM, sai kuma stashoshin su ma dai na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nia FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu haro yau Laraba 16 ga watan Mayu shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi magana ne akan tabarbarewar ingancin amfani da wayoyin sadarwa, wato tafi da gidanka.
Wayoyin tafi da gidanka ba, kin san sunan su da Hausa kenan. To inda a halin yanzu wani sanata a Najeriya ya mika maganar dubi ga kamfanonin na sadarwar na wayoyin wayoyi a Najeriya don magance kumbiyar da yace ana fayi da dukiyar jama'a wajen loda kudinsu da suke yi a wayoyi, sai kuma su kansu masu amfani da wayar da ke cewa
baya ga moriyar da mai amfani da ita ke ci a nan Najeriya ne aka ci kare ba babbaka, kuma ake kan ci kare ba babbaka kan wanda yake amfani da wannan waya.
Suna yin da caca ne da riddle da joke da su dai irin abubuwa ne na kasuwanci, kuma ana cire kudin su. Za a ga kamar kudin kanan ne, kamar an cire maka naira 50 ko naira 10, in ka zo kaga an cire su ba za ka damu ba. Amma in ka duba kamar MTN suna da mutum miliyan kusan 40 waɗanda suke zuwa ta sadarwa. In sun cire ma kowanne waɗanda suke nan naira 100 a cikin wannan miliyan 40, kaga ya kama kunan biliyan 4 kenan.
Sannan bayan mun ji ta bakin sanatin da ya mika takardar neman majalisa ta duba lamarin, za mu karanto amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota.
To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da kuka aiko mana na cewa da muka tambaye ku wace matsala kuke fuskanta da kamfanonin wayoyin sadarwa, wato yin salula na GSM kenan.
To sakon farko ya fito daga Jibril Umar Nabasa, yace tabbas yau da gobe ba shakka, wallahi ni kam ina fuskantar matsaloli iri-iri ga layina na sadarwa na kamfanin Glo. Wata rana ina iya saka kuɗi kimanin 1000 ko 500, amma idan nayi wasa kwatsam sai ilalubi asusuna, sai naga babu kuɗi da na saka, kuma nayi ta koke-koke kan hakan, amma abin ya citira. Da fatan za ku tashi lafiya.
To sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran yace gaskiya ni kam a wannan shekarar nayi dace da waya mai kyau mai rike caji la shiga cikin inda yana ba
shine ai
ban taba samun matsala daga gare ta ba. Na fi yarda da kamfanin da wani kamfani ya faɗa nan, ban san ina ga sunan irinsu ne na can kamfanonin su. Cikin kamfanonin da suke ba su layi, wato wanda kuma yace shi wato ba shi da matsalar service dai
kenan, ya fi aiki da Airtel yace saboda suna gamsar da shi.
To fa a Niger ne wannan, amma fa da Magaran ne.
To sai Lawan Muhammad Yusuf yace a gaskiya muna fuskantar matsalar tsadar data da kuma service.
Sai kuma Abubakar ya kanaji na Bordo Bauchi yace haka ne, matsaloli kan akwai su.
To sai Muhammad Lawan Gamawa yace hakika muna fuskantar matsala da kamfanin sadarwa, haka kawai sai su saka wani tsari su dinga ciran maka kuɗi, ko ka kira sai su hada ka da wani daban. Matsalar dai ga ta nan, kuma ita gwamnati ta zuba ido ana cutar ƴan ƙasar ta.
To an samu sanatan da ya nika kuka. To sai kuma Mumuni Aliyu yace salam VOA Hausa, a gaskiya ni dai ba zan iya cewa komai ba gami da wannan matsalar ta waya, sai dai na kar kuɗi.
Wato ya karkada kunnuwansa.
To ya karkadi kunnuwana, wato na ji ku a cikin shirin yau da gobe kenan yake nufi.
To sai Ahmed Salih na faɗa ci hakika akwai tarin matsaloli da suke fuskanta wanda suke hada da daukewar waya ko waya ta zafi, amma uwa uba abin da ya fi bata mishi rai kamar daukewar service, wanda yau ma anan na faɗa sanda muka yi wajen sa'o'i 7
babu
service, wato a to musu bai iya faɗa ba.
To Allah ya kyauta. To sai kuma Armaya Husaini yace salamu yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika muna fuskantar matsaloli da dama musamman kamfanonin Airtel da su saboda shi nafi amfani da shi matsala a farko dai nike fuskanta ko shine satan kudin da ake mun babu gaira babu dalili haka kawai
kai wannan sata kuɗi da ta ishi jama'a to sai Sulaiman Adamu Tandari Potuskum yace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah hakika ni dai ban taba fuskantar matsala ba a kamfanin wayoyin GSM wajen amfani da su a tashi lafiya
to sai kuma Kabir Abubakar Bulan yake yace yau da gobe matsalolin sun fi a irga sai dai mu faɗi kaɗan daga cikin su kamar haka matsala wajen loda kati ko ka kira wani ba a hada ka da shi ba sai a hada ka da wani amma sai a caje ko ba a hada ka da shi ba sai a caje ka kuɗi ka sa kati su sace idan ka kira su su ce ka shiga wani tsari sai matsalar rashin tsaro inda ta kai ana iya lalata maka account ko a yi maka kace 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 ni ko menene irin kutse din nan da ake
to sai Nura Bello Gwaram yace salamu alaikum yau da gobe ai babbar matsalar take addabar jama'a bata wuce sata kudin jama'a ba sakamakon yadda suke saka mutum a wasu tsarurruka kamar caller tunes sport news wato entertainment da kuma sauran tsarurruka marasa amfani ba tare da sanin mutum ba
wayo sai Mansur Babura na fada yace yau da gobe hakika akwai tarin matsaloli da muke fuskanta a GSM musamman ma mu nan mazauna karkara domin kuwa muna fuskantar matsaloli irin na daukewar network da makamantan su da fatan ku tashi lafiya malaman zauren yau da gobe to mun gode sai mu ce a cigaba da aiko mana da sakonni
to ga ta bakin wasu masu amfani da waya da wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da su
to ka dan jima kana amfani da wayar sadarwa ta hannu wacce aka fi sani da salula menene kalubalen da zaka ce kake fuskanta a wajen amfani da wannan waya
sunana Muhammad Sani Abubakar dan jarida a nan Abuja to gaskiya abu na farko da duk yadda lalacewan abu ko kuma ken shi yana da matsala ko kuma yana da kuma amfanin shi ba za mu iya cewa dai salula ba ci gaba bane a Najeriya an akai da akai da kasashe da dama ya zo mana duk da bai zo akan lokaci ba abu ne mai muhimmancin gaske da ake cin moriya amma inda ake samun gazawa shine baya ga moriyar da mai amfani da ita ke ci akwai guraren da kusan za a ce a nan Najeriya ne aka ci kare ba babbaka kuma ake kan ci kare ba babbaka kan wanda yake amfani da wannan waya in za mu dauke ta daga lokacin da ta fara zuwa Najeriya ta yi tsadan da kusan tafi karfin talaka wanda suka fara na farko an sai da layi har 50,000-60,000 amma layi yanzu an zo ana roƙon ka maka karba ne abin nan shusha yana zai iya saya
naira 200
kowa zai iya saya to wannan babban ci gaba ne sadarwa ta yi sauki kuma musamman competition ya sa abun ta yi sauki cajin kuɗi ya yi sauki da ana cajen ka kuɗi naira
competition ai ita ce gasa ko
gasa ya sa abin ya yi sauki ana samun biyan bukata to wannan babban nasara ce amma kalubalen da ke tattare da ita shi ne wanda ake cajen kuɗi ana karɓan kuɗin shi ana baya samun gamsuwar da ta dace yana samu gaskiyar magana kenan na farko wannan batun da ake yi kamar misali ana dai ta kokarin wayar da kan jama'a idan aka cuce ka kana iya kai kala ko wanzon hukumar sa ido kan harkan sadarwa wato NCC wallahi wannan abin ƙarya ne ni zan faɗa ƙarya ne saboda akwai nambobin da aka bayar wanda in kana bukata musamman sakonnin ba gaira ba dalili da ake tura wa mutane idan aka tura a daina turo ma nayi da kaina wannan maganan nayi da kaina ba a daina ba har yanzu to wannan an ce waka daga bakin mai ita zan iya faɗa kai tsaye wannan maganar banza ce ana cuta har yanzu sannan kuma a lokuta da dama a kasashen da suka ci gaba an san cewa in dai kana cin moriya da mutane suna da haƙƙi akan duk abin da kake basu da kuma haƙƙi akan in akwai matsala su sani kana zaune kawai zaka ji kana da buga waya kaji ta daina shiga akwai matsaloli sai lokacin da suka ga dama za a tura ma sanarwa muna dan gyara ko kuma za a samu matsala wannan gamsuwar babu ita. Sa'annan har yanzu babu ingancin da ake tunani. Akwai garuruwa kalilan da za a ce nasu na da dan sauki, musamman manyan birane Abuja, Lagos da Port Harcourt, ko maybe a ce da Kano akan samu sauki. Amma gamsuwar nan dai gaskiya babu ita yadda ake tunani, kuma har yanzu ana cutan mutane fiye da yadda ake tunani. Mutane babu yadda suka iya, ko na rashin fahimta ina za su kai kuka, ko kuma kamar yadda na bada misali, in an bada nambobi da idan har baka bukatan wani tattala da ake a rena ma, har yanzu wayannan abun ba su aiki. Akwai gazawa, gaskiya akwai gazawa. A shekarun da wannan wayayi a Najeriya, ya kamata a ce an wuce nan.
Nagode kwarai fa.
Nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Mustafa Suleiman, mazaunin Abuja. Gaskiya daga lokacin da wayar salula ta shigo, wato wayar hannu kenan, an samu ci gaba gaskiya. Kamar inda muka gani, zaka dau waya zaka kira abokanka da ƴan uwa da abokan arziki zaka sa da zumunci, amma matsalolin hakan suna da yawa. Saboda bayan sabanin hakan yana da yawa, domin zaka kira waya mutun yana jinka kai baka jin shi, ko kai kana jin mutun shi baya jinka, kuma za a ci gaba da cire maka kuɗi. Irin wannan abubuwan suna faruwa ran fantili. Kana zaune ga ka ga mutum zaka buga waya, amma za a ce maka babu service, ba za ka same shi ba. Wani lokacin sakonni da suke damun mutane da shi, za a turo masa sako ba tare da ka nema ba, sai ka dace kamfani ya turo maka, kuma an cire maka wani abu daga cikin abin da kake da shi. To gaskiya service din su dai za mu iya cewa ba yabo ba fallasa. Suna da sauran aiki a gaban su, akwai gyara da ya kamata tsaya su yi sosai kafin a samu cikakken stability a wannan kafar sadarwa ta wayar salula.
To kin deji ta bakin masu amfani da wayar kenan. To kamar da muka ce, akwai wanda daga nan kuma Madina ta Garza ta je ta same shi, wato sanatan da ya mika wannan kuduri ga majalisa ta dattawan Najeriya cewa ya kamata a yi wani abu akan wannan abubuwa da mutane suke ta kuka akai. To amma kar ku manta, ku kan kuma sauraro, bayan mun gama tattaunawa da sanata, za mu bar ku ku kira mu a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655 domin ku gaya mana kuma yaya kuke fuskanta a ɓangarori daban-daban da kuke na maganar wayar sadarwa. Saboda haka yanzu bari mu je ga sanata, mu ji yaya suka yi da Madina Dauda.
Bari mu baka dama ka gabatar mana da kanka.
Sunana sanata Yahaya Abdullahi, ina wakiltan mutanen Kabi North, Kabi ta Arewa, APC a Senate.
Distinguished, kai wani yunkurin kuduri da ya tabi harkan sadarwa. To ko me ya zaburar da wannan yunkuri naka?
To na farko dai kowa ya san abin da yake faruwa akan su waɗannan kamfanoni da suke hidimar sadarwa a ƙasar nan, su MTN, Glo, Airtel da Nine Mobile da sauransu. Su ne dai waɗanda suka fi ƙarfi, kuma su suka fi yawan jama'a waɗanda suke hulɗa ta hanyoyinsu. To mutane dai sun san cewa maimakon dai cewa wannan hulɗan akwai lalurori da yawa suka taso baya, don kamar da wuya yanzu ka zo ka zauna ka ɗauki wayanka ka kira wani a yi minti ɗaya cike ba tare da wayan ta tsinke ba, na farko kenan. Amma kuma za ka biya kamar kana nan kana waya ne bayan wayan nan ta tsinke. Na biyu, suna yin da caca ne da riddle da joke da su dai irin abubuwa ne na kasuwanci
da
tallace-tallace, waɗanda su waɗanda ake ansa kuɗinsu ana wannan tallan ba a gaya musu ba, kuma ana cire kuɗinsu ana amfani da shi ta hanyar wannan abun nan. To kaga kuɗaɗen jama'a ne ake kwasawa ana ɗiba ba tare da sanin su ba. To abin da yasa mutane ba su lura da wannan ba shine, za a ga kamar kuɗin kanan ne, kamar an cire maka naira 50 ko naira 10, in ka zo ka ga an cire su ba za ka damu ba, ko an ce an cire naira 100 ba za ka damu, sai ka ga cewa kaɗan ne. To amma in ka duba kamar MTN, suna da mutum miliyan kusan 40 waɗanda suke zuwa ta sadarwar su, in sun cire ma kowanne waɗanda suke nan naira 100 a cikin wannan miliyan 40 din, kaga ya kama kunan biliyan 4 kenan.
Naira
biliyan 4 kenan. Kai kana ganin ƙananan kuɗi ne, amma har ba ƙananan kuɗi bane. sannan za a zo a zauna akwai harkoki waɗanda kai baka dimba ba harka irin duwa da tashi ma hawo wani na batanci sai ka zo ka zauna kai kana nan kana jin kamar lahiya lokaci ka kira wani amma kwalatun din da zai shi zai ansa kai in an bari kai ka ji abinda shi wancan yake ji ba za ka yadda a sa wannan yanzu shine kwalatun din ka ba don saboda kai dattakun ka da kuma mutuncin ka bai kamata a ce wayan ka tana mu wancan irin wannan sound ba to sai a sa maka shi kai baka sani ba kuma ana cire maka kuɗi ba tare da ka sani ba to shine muka zo muka yi wannan ya kamata a ja kunnuwan su committee na communication na sadarwa na majalisa a kira su a zo a zauna da mutanen National Communication Commission ni ban ganin lahin su da yawa lahin su regulators su waɗanda ya kamata su tantance abin da ya kamata su yi don harka ce ta doka in suka zo suka karya doka ya kamata a hukunta su a ja su to su waɗanda suke NCC din bai tsammanin suna aikin su ba to shi yasa muka ce ya kamata committee wanda yake na sadarwa na majalisa na senate a kira su ga su mutanen majalisa da kuma advertising practices association waɗanda su ne suke da haƙi akan tallace-tallace yaya ake zuwa ana ɗiban ɗimbin kuɗin 'yan Najeriya haka a kyauta ba tare da sanin su ba kuma ba tare da lamunta su ba in ya kai ya zamanto cewa kowani wanda aka cuta ga abin da bai yadda da shi ba a maida mashi kuɗin shi
distinguished kana ganin wannan yunkuri da kai yanzu zai wani tasiri a ƙasar nan domin waɗannan mutane sun kai kusan shekaru sama da 15 suna wannan ɗabi'a
kwarai da gaske to sun yi kai duk lokacin da aka kafa ai wato abin ya yi da farko da dan sauki amma daga baya da suka latsa suka ji taushi abin ya ƙara lalacewa sai kaga kawai an zo an zauna an saka cikin wata caca ni yanzu cicci kuma ta shekara ta 68 wani caci kuma zan yi in nemi me kuma sai an saka cikin wata caci kuma ana cire min kuɗi wai na shiga wata caca ni ban taba kuma ban taba cewa ga ran da nazo ni cicin nan ba sai cicin da ba a ci don me amfanin ta tunda kuma ana cire maka kuɗi ko da yaushe so ya kamata ko da yaushe ko da yake mun san sun yi tayi sun yi menene ya kamata ya zamanto cewa an zo an jawo su back to account duk abin da su karba hannun jama'a a mai tattashi an kwato mu jama'a mai su abin shi a mai da musu kayan su sannan kuma su kuma mutanen waɗanda kamata su yawa masu hukunta maganar sadarwa ya kamata su ma a ja kunnuwan su cewa in fa suka saki irin wannan da sauran su to consumer protection council ya kamata su je su zuwa a case court su ma a hidda haƙƙin mutane a kansu ko kuma a kai su wajen hukuma su ma a lantar da su
to mun gode kwarai distinguished
wai gaba da gaban ta
ajaniya ta kauta to haka yake to a wata ziyara kuma da zababban commissioner ma'aikatar kula da kamfanonin sadarwar Najeriya wato NCC yayi Sunday Dare ya kawo mana nan murya Amurka mun tambaye shi me yasa ake samun matsaloli kuma me suke yi akai sai ya fara da cewa
eh amma kafin sannan ina ga bari mu ba wa su masu sauraro dama sai su dan kira a waya sai su ga ya mana me suke fuskanta a bangarorin da suke lambar da za a kira mu kamar yadda muka ci alamar tarawa 1 2 0 2 0 5 2 6 5 5 in kuka ga mana sai mu ji yaya wayoyin suke a wurin ku ko kuma
haka
eh ba maganan waya ka tana da charge ko ba tana
da charge ko kuma ka samu waya mai inganci kamar yadda wayoyin suke aikowa ba ingancin waya ba ingancin shi kamfanin da yake baka damar da zaka buga waya
yawa da service da waye da data da wane ne duka hello
hello
ai hello sai ka kashe radio
Naija.
Muna jin kaɗan Naija.
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To a Kimba. Ibrahim barka da warhaka.
Ya aiki.
Lafiya. Lau ya wayarka.
Gashi dai haka samu ka kira.
Gaskiya alhamdulillah sai dai.
Service.
A gaskiya muna son gwamnati ta shiga game da wannan al'amarin layukan da muke amfani da su a Najeriya.
Me ya faru?
To gaskiya abin da ya faru irin zaluncin da suke mana abin hudi da kake tunani ya wuce haka nan
kaman wani iri ɗaya ko biyu
bai kirguwa saboda satin da suke mana ta kuɗi dan yasa haka layina na gulo mun kai wajen wata biyar muna faɗa da su gyara mun layina na gulo sun ki gyara mu
amma sun
sa kuɗi sun ɗebe mun
sai su kwashe to Allah shi kyauta
kwarai kuwa amma kaga da 18 salat da gulo da aita dina gaskiya ba da shi alhamdulillah amma dai layina na gulo kan
eh wani kuma shi da ya tarin ya gama kuka to mun gode Akinba Ibrahim Akinba mai godiya yawa To kin je shi kuma shi inda ya nufa inda ake ci mushi kudi ya ce bangaren gullu su kuma yancin ya ce Airtel ko wani kuma ya ce na Airtel din ne shi ya mushi daidai
to kowa yayin na shi yanzu haka ina gana abin yana faruwa ne ta ya danganta daga inda mutun yake zama sai ga wasu sun fi karfi a wani wuri wasu sun fi karfi a wani guri shi zaka ga wani ya ce
haka ya danganta da wurin yake da kuma service din dake wurin sannan kamar yanda zaki ga yawanci ake magana ne loading kila shi yake jan matsala wanda aka tattambaye shi sanda dare da yazo nan gidan an tambaye shi maganar wayar sadarwar maganar sunkoso maganar network da ake maganar data da ake cirewa maganar bill da kaman ba an irin na kasan nan kaman a ce a wata zaka biya dai yayi magana akai assalamu alaikum
salam ya wuce
lafiya lau amma ba ma jin ka sosai sai ka daga murya ko kin daga murya
da
tare
ba
namiji
ba
eh
to
sai kin daga murya
eh
ni nake ni matsalar layi na daga zanni to eh wake magana suna
to me matsalar layi wace irin matsala kike fuskanta shine abin da ake son a
janya kudi eh to mun gode Haji Azlai line naki da ba a ji sosai yana da iska sosai amma dai mun ji tace in an ta sa kudi sai a janye to wallahi
kamar akwai wani sako da naga wani Aziya turo mana yake cewa shi babban matsalar shi shine ba wai ka samu matsala da kamfanin ba a'a yace sai ka samu matsala kuma a ce in zaka buga musu kai bayani kuma duk da haka sai sun caje
ka kuma sai an biya kudi
kuma yace kamata a ce idan zaka kira kamfani kamata ya ce kyauta ne amma kana kiran kamfani ana zuke maka kudi kaga ai ba ka dama kai magana da su kenan
a kashin radio sai ai mana magana muji
assalamu alaikum
wa alaikum assalam ai radio nan fa in ba kai kashe ta ba za mu ji ba
na bar gurin
yawa to muna jin ka
me magana Adnan Umar samuna ka karaman kuma dare
to muna jin ka
wato gaskiya babban matsalan da ni nake fuskanta game da service na MTN ni MTN nake amfani da shi gaba daya ta wanda bangaren data idan har na yi soft din wata daya sai in ga sharp sharp gaba daya ya zo ya kare baya yin wani sati daya ma garanti ba zai yi ba already koda a ce na kira su na musu complaint sai sun ga nuna mun wai su ai abin ka yake tafiya daidai ne ban shiga wani tsari ba nake ni ba na shiga wani tsari
to kin ji na shi shi kuma to sai mu je maganan tsarin ma baka shiga baka shiga an saka kenan
haka ka bar yanzu da wani aiko ba
yawa bismillah ga wani nan hello
assalamu alaikum
hello assalamu alaikum
wa alaikum wa alaikum
assalam
ina wani
lafiya kalauya me ke tafa da kai me matsalar da kake fuskanta to kamar layin nashi ma ya katse
kana jin mu to ina ga layin ya katse to shi wancan ya ce kin ga ka sa kudi an tira kai kamar yadda magana da ke fara ta ji hankali na nan kin ga in kana da matsalar wayarka duk da yake wata-wata nan zaka biya maka huta in ka biya wata ka kira ka yi text ba iyaka kai waya ba iyaka
haka
amma wata zaka biya
wata zaka biya
to bari mu ji wani ne
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na'am sunana Isa Muhammad Badduga yar Gombe
to muna jin ka
matsalolin gaskiya suna da dama amma ɗaya daga cikin misali na matsala da ke nake fuskanta a wayoyi misali akwai lokacin da suka sami waƙoƙi kamar shida jere
to
madadin za su caje ni ne ƙarshen wata suka yi cewa naira 50 amma sai ya kasance na yi wurin sati kusan kullum sai an caje ni sai da na buga musu waya suka ce mini ai layi sun sami waƙoƙi uku ne to amma ina gaya miki suna rage waƙoƙi sai da suka cire waƙoƙi shida sai da ta turme na caji na kun ce ainihin karshen wata za ku dinga caji na naira 50 amma kun jera wurin sati uku ko biyu ne a jere koyaushe bayan kwana ɗaya sai kun caje ni
to Allah da ya kyauta mun gode
ai kuma mun ji kuka
kowa yana da shi ka ji bayani iri gashi
to haka yake to mun gode sosai da wayoyin ku yanzu bari mu je kan kai tsaye za mu je ga yanda yake kace za mu tattauna da Sunday Dare wato commissioner musamman ne a bangaren kula da wayoyin sadarwa Najeriya wato NCC bismillah bari ku je da akai da shi tambayoyin da mu yi mana ko muka yi masa a nan sashen Hausa na Murya Amurka da ya kawo mana ziyara kwanakin baya.
Jama'a barkanku da warhaka. Abin da ake kira shine maganan quality of service. Cewa ga bugo maka waya, kila ba zai ci ba ko ba za ka ci ba sosai. Wannan shine quality of service. Akwai masaloli. Amana muna nan NCC yana na aiki tare da su MTN da Glo da Airtel yanda zamu maganta. Ya kamata su yi kokari su bude anya wayoyi din da zai iya ya dawo yana da fadi yanda yake yanzu kamar kofa ce in an gina kofa kila mutane biyu ko mutum biyu ne zai ya wuce amma yanzu yanda yake 20 ko fadda 20 suna zo su wuce cikin kofa din ai ba zai yi abin da yake faru kenan so muna nan muna aiki da su amma akwai masala na forex don equipment da suna amfani da su suna kawo ne daga kasar sai wuce amma dole su samu dololi da yawa muna tunawa musu akwai sanctions da muna ba su in ba su improving ba kowane wata muna fito da report mu duba MTN ne ko Glo ne why ne a cikin su yana the poorest or lowest quality of service sannan mu rubuta musu kuma ba su sanction su biya kudi wannan kuka ba a Najeriya kawai ba kai kuka ko a India ko a Ghana ko a ko'ina amma yana da wuya mu maganta abin da muna ya mu yi kai shine mu masa magana amma in an cire kudin ka kana da iko ka koma ka bar da complain ka zo NCC ka je website na NCC ko ka buga MTN cewa na sa kudi kaza an cire kaza kuma za mu mai maka dashi muna sanarwa kan radio a television a newspaper a website din namu muna sanarwa amma mutane a Najeriya suna gane wata kila ba zai yi ba suna kira ne amma in ka gwada za ka ci wato akwai abin da muna kira international termination rate cewa ITR kenan in ka bugo daga USA ko England ka kashan waje zuwa Najeriya ya kamata ka biya 24 naira 24 kenan amma in ka buga national roaming in cikin Nigeria to Nigeria ne daga Kano ka buga wani a Lagos ko wani a zaka biya so in ka buga da kasar wace in ya shigo za a dawo da shi za a soke da shi kamar local suna nan da yawa kwanakin nan mun fara tax force sun yi makoni 6 suna bincike kuma yanzu mun gan company kamar guda 9 suna wannan kuma za mu maganta za mu cire license din na company kamar guda 3 da suna wannan
suna irin wannan abu
sosai kuma akwai implications na tsoron kasa
a cikin wannan
movement security implications da in ka samu waya daga UK in SSS in za su bincika su duba ba za a iya trace din number na UK din da ya buga maka
haka
number din na Najeriya za ka gane kuma nambobi din nan in ka sake buga ba zai ci ba daga yanzu zuwa 2018 ya kamata muna da 30% penetration rate na broadband kuma kasan broadband maganan data ne da speed inda ka yanda yake yanzu muna 22% so ran 8% ka mu kai
kai wannan gurin da aka tsara
aka tsara kuma an kai 30% din zamu gan improvement cewa data connectivity yana da sauri banda na da amma banda wannan akwai main one akwai glo one akwai sat 3 su ne submarine cables da suna at the shores a Lagos su submarine cables din ne true fiber optic shine zamu doka daga Lagos muraba ne network duk Nigeria NCC zai ba da license wa company guda 6 yanda geopolitical zonda Nigeria yake kowane company zai doka kaman main one zai fara daga Lagos yake har kutikila Ilorin daga Ilorin wani company daban daga northeast zai doka fiber optic infrastructure din yake kutikila Abuja wani company zai ke daga Abuja yake Maiduguri
to ai dole nan zamu dakatar da kai Sunday dare mun gode da ka dan yi mana bayani akan wannan kuma shine commissioner musamman da kamar yadda na faɗa a hukumar kula da kafofin sadarwa ta NCC yanzu kan dole anan zamu tattare inamu a madadin
Hafsat Bello dan mai
sai kuma Jill Zagration wadda ta bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Skip ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa
Matasa hakimmu ne ba ma dena ba yau da gobe mu muryar Amurka yau ta tantance.